Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin madalla to idan ana biye a shirin da ya gabata mun yi waiwaye ne kan taron fasahar zamani na shekarar 2022 da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin zamani a Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta ƙasa NIDDA suka gudanar wanda ya maida hankali kan ƙarfafa gwiwar matasa masu basira da fasahar zamani tare da samar musu da yanayi da za su yi aiki don dogaro da kawunansu shirin matasa a duniyar gizo ya zanta da wasu matasan da suka samu tare taron don jin muhimmancin abubuwan da suka karu da su
to sunana Muhammad Yahya Tambura ni ne babban director na hukumar shugaban fasahar sadarwa ta zamani jihar Zamfara wato Zamfara Information Technology Development Agency ZITI
ya zaka kwatanta yanayin Najeriya da kuma irin matasa da take da su masu dimbin basira
kamar yadda kika zo kika shaida makan cikin abin da ke faruwa dimbin matasa yayin da mutum 2500 masu hazaka masu son shugaban wannan fasaha da wannan sashi sun zo a cikin farin ciki da annashuwa na ganin cewa menene za su iya amfana da shi a wannan taro kuma menene za su iya kirkira kuma su yi domin alfahari da ƙasar su Najeriya da kuma tabbatar da cewa wannan sashi na kimiyya ya ci gaba matasan da muke da su a nan wanda kika gani akwai wanda har duniya ta san da zaman su kuma sun yi nasarori sosai kuma suna yi sosai kuma suna kokari su ga tabbas cewa wannan fasaha da wannan hikima da Allah ya bamu a cikin matasan mu da kuma ƙasar mu Najeriya ya tabbata mutane sun san ta kuma an zo gwamnati ta yi amfani da ita domin a samu ci gaba al'umma kuma a samu rashin zaman banza ga matasa a samu aikin yi ba tare da an dogara ga harkar gwamnati ba kuma suna amfani da wannan dama domin su ma su baza ta su haja domin a ci gaba
a cikin wannan guri akwai waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe shin ya kake ganin hakan zai tabbatar ko kuma zai ƙara mana ƙarfin gwiwar cewa mu ma ko wasu daga wasu ƙasashen sun zo su gani irin abubuwan da muke da shi da kuma irin gudunmawar da zamu ba ma duniya
to alhamdulillah kamar yadda kika gani zamu ce kulliya ta biya kuɗin sabulu lokacin a Najeriya idan muka ci zamu irin wannan program mutanen mu na ƙasashen waje suna ɗaukacewa ba program muke yi ba wanda da fadar da cewa akwai abin da za su iya zuwa su koya amma alhamdulillah yanzu da muke faɗa miki da shekarar bara da ta wuce da shekara biyu da suka wuce dukkan irin wannan taro makamancin shi za a yi Najeriya za ki ga ba wai muna neman su suke son ma su zo Najeriya domin su ga abubuwan da suke iya koya ko abubuwan ma da suke iya ɗauka su ce da shi a ƙasashen su yi mu alhamdulillah duk waɗanda kika ga sun zo daga ƙasashen waje sun zo don mai abu biyu ne sama mu ganin mutanen mu da suke kere-kere da kuma fasaha da Allah ya ba su da kuma kokarin su ma su ga menene suke iya ɗauka su koya su da shi to abin ya zama na cewa mun ma mun shiga cikin tsaruka da kuma jawo kasaushi da su akwai a cikin wannan duniya waɗanda suke fatan cewa in sha Allah nan gaba za a samu ci gaba gayen wannan fanni na fasaha a cikin Najeriya
to daga ƙarshe ganin cewa mu ma fa mun fara yunkurwa don domin a dama da mu me kake gani ya sauran mana ganin cewa mun kai ga gaci
to alhamdulillah kamar yadda ki san duk lokacin da aka ce ci gaba ya zo sabu musamman na wannan harkar fasaha technology ana buƙatar dagewa da kuma tabbatar da cewa an daure ana yi ba zuwa zuwa ai taro ba a watsi a tabbatar da cewa akwai follow up da cewa dukkanin fasahohin da muka gani waɗanda aka tabbatar gwamnati ta yi kokari ta tabbatar da cewa ta ci gaba da engage waɗannan matasa an ci gaba da tsare-tsare bisa da policies da muke da su da dokoki da aka da su wanda zai ba mu iko da dama mu yi irin waɗannan fasaha a cikin ƙasar mu Najeriya taimaka a ci gaba da kula da su domin a tabbatar da cewa abun kwalliya ta biya kuɗin sabulu abun bai je da banza ba kuma abun an daɗe ana amfana da shi so wannan shine a tsarin da ya kamata dukkanin ɗan ƙasa da kuma matasan mu da suke a nan da kuma waɗanda ba sa nan waɗanda suke son harkar fasaha sadarwa ta ci gaba a cikin ƙasar mu Najeriya da su kokari su mai da hankali kuma su yi da dedicating kansu kuma su ci gaba da hulɗa da hukumomi na gwamnati domin tabbatar aikin ya ɗore ba tare da an bazatar da shi ba a cikin kawai taro kuma a watsi
kazalika wannan matashiyar ta yi wa wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ƙari da cewa
sunana Ruqayyatu Sadauki kuma matashiyar yar jarida kun san yanzu na an zo lokaci ne duniya na digital fasahar zamani to a cikin wannan taron zai nuna mana yanda shi fasahar wannan zamani take da muhimmanci kuma yanda mu a matsayin mu na matasa yanda zamu yi amfani da wannan dama da muke da shi mu ƙara ilmantuwa wurin ƙara gina kanmu
da shi ke kin shahara a kafafen sada zamani kadan kuma idan kika yi magana yana tasiri a cikin matasa waɗanda muke bibiyan ki suna wuyan daya a kuma biyu a gare ki Kaya za ki kai wannan ilimi da kika samu a nan gurin shafukan ki na sada zumunta domin matasa su koya cewa eh abubuwan da za su taimaka musu wajen samun kuɗaɗen shiga.
So zan yi kokari na dai na ga na yuzin wannan Facebook da dai sauransu har zuwa Twitter din ganin na ilmantar da mutane na ƙara fatakar da su na wayar da kansu akan wannan abu tunda wasu dai ba samu halarta ba saboda ya kasance a Abuja. So sai mu yuzin wannan dama din na ganin cewa su ma sun karu da abin da aka yi a nan.
Kasancewar matasa su ne dimbin mahalarta wannan taro. Mun cin kina ganin wannan taron zai tasiri ga sauya tunanin matasa musamman na Arewa.
Ai so sai ma yanzu nan ma ya fara ma sauya ko kuma in ce ya sauya saboda da yawan mutane ba su ma yi tunanin program din haka zai kasance ba. Wasu sun zo ma a jiya suka zo program na biyu suka zo da suka ga yanda abin yake mutanen da suka zo kuma tattaunawa da aka dingi da motivations din da ake ƙara samu tun zaki duba yake ga manya-manyan mutane daga duniya da suka samu ci gaba suka kai wani stage a rayuwa duk sun halarci wannan wuri kuma su ma sun zo sun bada nasu experience din kuma mutane ne wanda suna cikin shi wannan duniyar fasahar zamani nan da ake ciki to kinga ba abin ba karamin abin karuwa bane da sauran so ina tunanin idan za a ci gaba da yin wannan program din akai-akai gaskiya mu ma Najeriya za mu iya mu kai inda ba mu tunanin za mu kai ba especially in terms of digital society haka kinga mu komai sai a ce an ban mu a baya wani ma bai san meye database ba bai san meye blockchain din ba da sauran su amma yanzu saboda wannan program din da aka yi duk mutane sun fara ganewa menene abin da ke faruwa da kuma duniya halin da duniyar take ciki yanzu na digital
da karshe wani kira zaki ga matasa
yan uwa eh to abin da zan yi wa kira ga matasa yan uwa na shine mu ƙara sani cewa duk yanzu nan abin da muke gani mu shiga social media ba wai kawai chatting bane a ya kamata mu san cewa muna digital society ne wanda ya kamata a ce matasa sun iya su computer dinnan sun zama engineer suna da ilimin internet na ganin cewa yanzu sun taimaki society din sun taimaki kasan su ganin cewa sun yi wannan gasu irin su bitcoin dinnan duk da ake yi dinnan da zaki ga irin su abubuwa dai haka kamar wanda muka koya anan amma zaki ga matasan mu wasu ba su da wani ilimin wa'annan abubuwa din kawai sai dai a shiga ana chatting da sauran su to ya kamata a ce mu ma a ce muna yin wannan muna amfani da wannan fasahar da muke da shi ganin cewa yes mun kai wani matsayi da ake tunanin maybe mu ba za mu iya mu kai ba wai kawai a tsauna a social media ana chatting kawai ana posting da sauran su
to sauraro saboda karancin lokaci yau ma anan za mu dakata cikin shirin sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim sai mana fatan alkhairi sake haduwa a shiri na gaba bi salamu